والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ادعوك كن سركي يا داود مدرس من الكتاب من جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جامع جوامع الكلم. Muna cikin sharhin hadisi na 19 a jerin hadisan, wato hadisin ihfazillah yahfazka. Za mu tashi ne dai gabar da yake cewa an-naw'u tsani min al-hifz, nau'i na biyu ainihin dangane da tsarewa da Allah ta'ala ke yi wa bawansa yayin da ya kiyaye Allah, ma'ana ya kiyaye dokokin Allah. Ya faɗi kashi na farko wanda shi ne tsare bawa a maslahohinsa na duniyarsa, kamar a tsare masa lafiyarsa, zaman lafiyarsa da iyalansa da dukiyarsa da abubuwan da suke da alaƙa da wannan, kamar tsari wadda ko tsaron da mala'iku suke yi tare da mutum, ko da ke wannan kowa da kowa ne. Kamar tsare mutum a tsare masa zuriyarsa bayan mutuwarsa, a tsare su saboda nagartarsa, da duk ya ambata waɗannan a baya. Kamar misali cewa wanda ya tsare dokokin Allah a lokacin ƙuruciyarsa ko wadatarsa ko wata ɗaukaka da ya samu, Allah zai tsare shi yayin da akasin hakan ya zo. Kamar misali tsufa, ba zai yi tsufan zilla ba, ko kuma ya talauci na ƙasƙanci da abin da ya kama da haka ba. To shi ne ke cewa amma an-naw'u tsani, nau'i na biyu kuma min al-hifz, na tsarewar, wa huwa asharafun naw'ain, da shi ne mafi ɗaukaka a cikin nau'ukan guda biyu, ya fi na farkon kenan. Hifzullahi lil'abdi fi dinihi wa imani, to kiyayewar Allah da tsarewarsa ga bawa cikin addininsa da imaninsa. Wato wanda ya tsare a addinin Allah ya yi matuƙar ƙoƙarinsa, Allah zai taimake shi a wannan ɓangaren, ya tsare masa addinin, ya kiyaye masa imaninsa. Fa yahfazuhu fi hayatihi min ash-shubuhati al-mudilla, sai ya tsare shi ya kare shi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya, tunda addini cikin rayuwa ake gudanar da shi. To sai ya tsare shi a rayuwar tasa daga faɗawa cikin wata rikita-rikita ta addini mai ɓatarwa. Dukan bid'o'i da mutane suke bi, to shubuhohi ne masu ɓatarwa, ko ba haka ba? Yawwa, abin da ake kira shubha shi ne wani abu da mai shi yake da'awar hujja ne kan abin da yake yi, na aiki ko na ƙuduri, aƙida ko aiki, wanda babu dalili ingantacce a kai, amma dai yana da awar wannan ɗin dalilinsa kenan. Ba wani mai bid'a, ba wani ɗan bid'a kamar da al-Imamu Shaɗibi yake faɗa a cikin al-Itisam, haka malamai da yawa sun faɗi wannan, da zai fito ya ce maka ai shi bai yi niyyar ya bi Allah da manzansa ba ne ba, kawai shi so yake kawai ya yi abu kaza. Da idan ya faɗi wannan, to kaga ya yi iƙirari da ɓatansa da cewa ba musulunci yake nufi ba, kowa zai sani. Da shaiɗan ba zai bar shi ya faɗi wannan ko kuma ya ƙudurci haka ba. Amma shubha sai ya ɗauki ayoyin Al-Qur'ani, hadisai ingantattu, ko kuma waɗansu ma'anoni kyawawa na shari'a ta ɓangaren aƙidan ne ko na ibada ko kuma abin da ya shafi mu'amala da akhlaq da dai sauran duka abin da shari'a ta ƙunsa. to sai ya fahimci abin bayan da yake a hakikar sa ba da Allah ya kare al'umman nan ya tsare alqur'ani ya tsare sunna qur'ani dama dai ba a magana game da tsare shi Allah riga ya tsare na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la yatihi al-ba'du min bayni yadayhi wa la min khalfihi anzila min hakimin hamid Allah ya tsare wannan sunnar ita ma Allah ya tsare ta a jumlace abin da ya inganta na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san shi haka nan ta dabiqin na alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kuma wanda suka koya daga wurin sa mubasharatan sune sahabbai sun dabbaka sun tabbatar da shi a aikace kenan duk fassara ingantacciya ta addinin akwai ta to amma sai a kauce ma wannan din sai ai fassara ainihin wata irin fassara ta san rai amma kuma dai a hakike ce a dage kan cewa wannan din shine abinda ayar ko hadisin yake nufi ko kuma abinda magabatan suka yi shine wannan to kaga shine shubuhat to da zaran mutum irin wannan shubuhohin wata daga ciki ko wadansu daga ciki sun kama zuciyar mutum da hankalinsa wadansu batattu daga yan bid'a sun zayyana masa wadannan bid'o'in ya riga ya rungume su to shikenan sai ta tafiya a karkace to Allah kadai ya san inda tafiya za ta tsaya sai abinda Allah ta'ala ya nufe shi da shi na sa'ada ko shakawa wani da haka zai ta tafiya shubhar har ta fitar da shi daga da'irar imani da musuluncin baki daya wani kuma talagarta imanin nasa da musuluncin nasa to haka nan to sune shine shubhat almudilla dukkanin wato firkoki na yan bid'a na dada can da wanda aka tsiro daga baya bayan lalacewar zuhud ko kuma abinda ake kira su sufanci da abubuwan da suka rasanta to abinda ya faru din kenan haka nan shubhohi dangane da abinda ya shafi halal da haram da yawa sai mutun ya auka cikin abinda yake haramtacce ne saboda san rai amma sai kokarin jingina shi da wani abu wanda yake halattacce wannasi na shari'a da zai saukaka masa wannan to duk irin waɗannan abubuwan su ake kira ashbahatul mudilla wa min ash-shahawatil muharrama kuma Allah bayan ya kare shi daga shubuhi masu batarwa domin malamai kamar Ibn al-Qayyim ke fada shubuhin sun fi hatsari duk da hatsarin da shahawoyin haramtattu suke hatsarin da yake da su cikin su to amma shubhohin sun fi hatsari domin shubhar bid'a misali idan ta kankama a mutum to sau da yawa ta kankai shi ga rabuwa da imani ko ba haka ba ma'ana mutum zai rike bid'a bid'a kuma tana ƙara fadi tana ƙara yalwa tana ƙara yawa tana gayyatar juna har sai mutum ya je yana yin bid'a mukaffira kuma bid'a ta satin da ba mai kafirtawa bace amma guluwi sai ya sa ya zama bid'a mukaffira to shine hadari amma shahawat muharrama duk da su din ma wani lokaci ana iya kaiwa ga matakin da za a halatta harama amma bai ba kasafai ba mutum zai iya rayuwa yana aikata kaba'ira ko kaba'irori da yawa ya yadda cewa haramun ne ya yadda zalunci yake ya yadda fasiki ne shi fajiri amma dai bai halatta ba abin da zai sa ya zama kafiri mutlakan sai dai ya zama gautacin fasiki so an fi tsoron waɗannan shubhohin in sun gawurta Allah ka kiyaye mu da su duka wa alayhi dinuhu inda mauti kuma sai Allah ya tsare masa addinin sa lokacin iman sai matar shi kan iman Allah ka tabbatar mana da wannan tsarewa tsantsa har nadama sa ta fita kafiran tsantsa domin wanda ya dandane musuluncin a wa'annan gaban sai ya samu cewa yana da ibada da imani sai ya zama ba za a yi masa azaba ne to tsarewar da yayi yayi waɗannan ayyukan a duniya yayi su saboda Allah kuma yanda Allah yake so Allah ya karba masa to wannan shine zai tsare shi a guri mafi hatsari ba wuri mafi hatsari ko lokaci mafi hatsari a mutum ba da kuma gargada lokacin da mutuwa za ta zo wa mutum dan muftaraqut turuq kenan eh maraba maraba hanya ke ko dai hanya dama Allah ya sa mu ko kuma a yahu Allah ka kiyaye mu to mutum ba shine zai zaba wa kansa inda zai yi ba sai zai bakin kokarin sa idan ya zo da rike tsiyarin kansa sai ya dama din ba zai yadda ya hago ba wani mutum kan mutum ne ya ce shi zai kiyaye ya tantance amsoshin tambayar mala'iku in an zo tambaya zai kiyaye su zai za su yi laushi a harshensa da kwakwalwarsa a gaga ba wannan ba ne yawa wannan ya wuce wato dabarar mutum amma ya tsaya a kan wannan ma'anar ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala da yaƙini yawa da tauhidi mai inganci sannan ya kiyaye shirka kuma ya tsaya a kan ibada da biyayya ga Allah sai ya samu yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ya kiyaye zamantowa mai zalincin shirka ko kafirci ko zalunta bayan Allah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha in mutum azzalimi ne bai da imani kafiri ne ko munafiki ko mai tantama haka manzo Allah sama yace an tambaye shi gaba ɗaya kawai gigicewa zai ce bai sani ba bai karanta ba shi kawai ya ji mutanen sa faɗan wani abu ne ya faɗa daga nan kuma sai azaba Allah ta kiyaye وفي صحيحين عن البراء بن عازب يازو اتكن بخاري ده مسلم ده براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان يقول عند منامي سوى النبي تيرا ده امين سن الله ثبت ا غري شي يا عمرتي شي ده يفدا ياند زي يبرشي ياند زي واتو كنتا يفدو اينن كلمه كو ده كي wannan riwayar lafazin na farko sun ce riwayar Abu Huraira ne hadisin na gaba shine wanda wato wani akwai cikakken lafazin to shine riwayar abin nan Bara ibn Azib cewa inni in qabadata nafsi farhamha in ka karbi raina in ka damki raina to ka ji kan ran nawa ka ji kaina kenan wani arsalta in kuma ka sake shi fa fasaha bima tahfazu bi ibadatis salihin kare shi ka tsare shi da kake ko da tsayuwa bayan da kai ta kika kila fa zai marau dan azib shine kamar da yace masa idza akhadta marja'aka fatawadda wudu'aka li salat in ka zo za ka kwanta kai alwala irin ta sallah kuma taji alai shikka alayman ka kwanta a barin dama summa qul lamani aslamtu nafsi ilayka har zuwa karshen sa eh hadisi ne da muka san shi shahararre to dai a cikin sa din ai kaga wato fahafasa hal ma tafazu bihi yawa wato ma'ana babu wannan lafazin fahafasa a ciki sai dai yace alamani aslamtu wajhi ilayka wa fawwatu amri ilayka wa ja'atu zahri ilayka ragbatan wa rahbatan ilayka la mal ja'a wa la man ja'a minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta yace ka sanya su karshen abin da zaka fada su din ma dai suna dauke da ma'anar kiyayewar domin wanda ya nemi mafaka to ai ya nemi a kiyaye shi to lafazin bara dan azib din kenan amma dai wannan lafazi na Abu Huraira yace wa in arsalta fa fasaha bima tafazu bi ibadatis salihin wannan ya nuna kenan bayan Allah salihai Allah yana tsare su da wata tsarewa ta su ta musamman kamar da dalilai da dama suka nuna وفي حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول حديث عمر يازو cewa annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya koya masa ya ce, wato ya koya masa faɗarsa, wato ya ce, Allahumma hafizni bil islami qa'iman, ya Allah ka tsare ni da musulunci, wato ina tsaye halin tsayuwata, wa hafizni bil islami qa'idan, ka tsare ni da musulunci a halin kasancewata a zaune, wa hafizni bil islami raqidan, ka tsare ni da musulunci halin kasancewata ina barci, wala tudhayfiya aduwan wala hasidan, kuma kada ka biya wa wato maƙiyi ko mai hassada bukata a kaina, kada ka biya wa wani mahassadi ko wani maƙiyi bukata a kaina, wato kai masa yanda yake so, kada kai masa wannan, ka kare ni daga domin maƙiyi ko mahassadi ai so yake sharri ya sami mutum, yawa sai ya shamata, sai ya farin ciki da abin da ya sami mutum. To kaga babbar kariya da Allah zai yi wa mutum, ya sa ya rike karanta wa musulunci, ya dinga aiwatar da ita a kowane hali. Shi addinin musulunci ba abu ne kawai da addini ne za a yi da'awarsa a dabbaka shi haka nan sasakai ba. Addini ne wanda yake tafi tare da tsari, wanda yake kula da zuciya, shi ne aqida da abin da yake ta'allaka da ita, da kuma ibada, abin da yake ya shafi gabbai, ya rabu gabbai, da kuma abin da ya shafi riko da sassan shari'a na mu'amala da kuma halaye da manufofi. To in mutum Allah ya taimake shi, rayuwarsa tana gudana akan wannan, to zai tafi akan tsari, kuma wannan shine tsarewa mutum musulunci nasa. Yawa so sai kare shi daga sharruka da yawa, kamar in san abubuwa na fitintinu na shubha da kuma fintifin na shahawowi da suka haramta, wanda duk wanda ya fada cikin su kaga yana da barazana ta tawayar musuluncin nasa. Yace kharajahu min hibban fi sahih, Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin sahihin sa, ko sahih Ibn Hibban, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'u man arada safaran, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba, wato yana yin bankwana da dukan wanda ya niyyar tafiya. In mutum ya sanar da shi cewa zai yi tafiya, sukan zo su ce ya Rasulullah zan yi tafiya, irin doguwar tafiya haka. To sai yakan ce musu, fa yaqulu, yakan ce, astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika, yawa ina roƙon Allah ya tsare maka addininka da kuma amanarka da kuma cikamakin ayyukanka. Shi ne ma'ana ina ba wa Allah ajiya, wato ma'ana kamar yanda wanda ya bada ajiya a wurin wani amintacce yake fatan a kula masa da abin ajiyar tasa, to haka nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya isti'aran wannan ma'anar cewa ina roƙon Allah ya tsare maka addininka, yawa ya zamanto yanda ake tsare amana a wurin mai tsare amana, to a tsare ka cikakkiyar tsarewa, haka nan cikamakin ayyukanka. Tana yiwuwa mutum daga tafiyar ma ba zai dawo ba, babban abin da mutum yake bukata duk yayin da wato ajalinsa ya zo ƙarshe, to ya samu khatimatu sa'ada, wato cikawa ta alkhairi ta imani. To a ko'ina mutum yake babban nasara kenan. To wannan shine abin nema, ya kan faɗi wannan. To kaga yana da ma'anar wato tsarewar, ko ba haka ba? Wa kana yaqulu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce, inna allaha idza studi a shay'an hafizahu, ya Allah madaukakin sarki idan an neme shi ko an bashi ajiyar wani abu, an bar masa ajiyar wani abu, to sai ya tsare shi. In an bi tsarin Allah aka aiwatar da abin da Allah yake so, aka dogara da shi, to sai a ga tsarewarsa. Farajahu Nasa'i wa gairuhu, Imam Nasa'i da wani sa suka rawaito shi. Asali dai riko da karanta ruwar shari'a, sannan sai kuma ayi addu'a irin waɗannan tare da cikakken dogaro da Allah, sai a ga natija mai inganci. Yanzu misali mutum zai yi tafiya, amma tafiya ta saɓon Allah ne, ko kuma ba zai lazamce ladubban shari'a a tafiya ba, la'alla ba zai ma tsare haƙoƙinsa na ibada ba. Sallah baya kula da yanayin tafiyar sallah, yanda zai yi sallah, tana yiwuwa ma ba ruwansa lokacin sallah sai ta wucewa bai damu ba. To kaga wannan bai tsare addinin Allah ba, haƙƙin da Allah ya ɗora masa bai fi komai muhimmanci ba. Addu'ar da zai yi shi ko addu'ar da wani zai masa zai wayace tasiri ko ba haka ba? Yawwa, dan bai riga ya kiyaye Allah ba, bitali balla sunan Allah ya kiyaye shi ko ba haka ba? Kuma dama tsarin shi ne ihfazillaha yahfazka. Yawwa, yawwa, saboda haka mutum ya yi ƙoƙari kada ya ce ai ni da zan taho sai da na je mahaifiyata ko mahaifina ko malamina ya min addu'a, ya addu'a, saboda haka da ƙarfin jikina zan tafi, ni na samu addu'a sosai. A wannan kuskure ne, ganganci ne ma, lallai ne ya kiyaye shari'a ya kuma kula da ladubban da ma suka cancanta ya kula da su, kamar addu'ar fita, lokacin zai fita ya addu'o'in fita duka, to sai addu'ar da wani zai ma sai ta zama ta shiga jerin abin da ake fatan Allah ya tsare masa, domin Allah ya karɓa ya tsare shi domin sa, saboda ya kiyaye Allah a janibinsa. To ya ce wa fil jumlati, a dunƙule dai, tunda bayanan suna da yawa ko dalilan suna da yawa. Wallahu azza wa jalla ya hafazu alal mu'mini alhafizi li hududihi dinahu. A dunƙule dai, Allah mai girma da buwaya yana tsare wa mu'mini, mu'minin da ke tsare dokokin Allah, ya tsare umarce-umarcen Allah da hane-hanensa, gwargwadon iko. Kullum muna nanatawa, duk sanda aka faɗi wannan ba ana nufin wai sai an samu mutum babu wani umarni ɗaya, wato sai an samu babu ko ɗaya daga cikin umarni da bai cika ba, kuma babu wani zunubi ko ɗaya da bai kiyaye ba, wanda wannan abu ne wanda ba a samunsa in ba manzanni ma'asumai ba. Waɗanda suke da ƙarancin nisba ta aukuwar zunubi ko sakaci da ɗa'a su ne siddiƙai da kuma manyan bayan Allah masu taƙawa. To ba waɗannan ne har sai an kai wannan mataki ba, amma dai ya zamanto an yi bakin ƙoƙari gaya wajen aiwatar da umarni da kuma nisantar hani da kuma tuba da ƙoƙarin gyara duk wani wata tawaya da aka samu. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Shi yasa aka bude ƙofar tuba da kuma ayyuka na alkhairi masu kankari zunubi. Wa domin idan ka yi bakin ƙoƙarinka wajen cika aikin alkhairi bai cika ba, ko kuma nisantar mummuna ainihin ba ka iya kiyayewa ba duka, to ainihin da isa ka a yi sakaci da gangan kamar dangadara ta wani abu na falala da sauransu, wannan ba shi ake nufi ba. Mun karanta wannan bayanai da yawa a baya. Yace wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu alayhi dinahu bi anwa'in min al-hifz. Wanda ya kiyaye Allah azza wa jalla, ya kiyaye dokokinsa, to Allah zai tsare masa addininsa, kuma zai shiga tsakaninsa da dukkan abin da zai bata masa addininsa da nau'uka daban-daban na kiyayewa. Allah shi ya fi mu sanin hanyar da zai tsare bawansa, ya fi mu sanin hanyar da zai tsare bayinsa. To sai Allah ya tsare masa. Babban tsarewa ita ce a tsare wa mutum addininsa. Babban gata da za a yi wa mutum kenan a tsare masa addininsa. Wa qad la yash'uru al-'abdu bi ba'daha. Bawa ba ta yi ma ba zai iya sanin cewa wato sashen kiyaye shi da za a yi ba, ta yi mutum ba zai iya sani ba. Da yawa ma haka, mun yanda ake kare mutum daga haɗura da za su auku, saboda ba su auku ba bai san ma an tsare shi ba. To haka nan tsare shi a ɓangaren addinin nasa, shi ɗan yana kai ne ya ɓatar da shi. Maƙiya daga shayatinul ins suna ƙoƙarin shi, amma sai Allah ta'ala ba to shi gaba ɗaya sai a sa masa wasar abin da tsanarsa ko ba haka ba yawa abu ne da mutane da yawa suke fadawa cikin sa amma shi sai Allah ya taimake shi sai ya ki abin sai ya ki shi kuma ya iya dagewa ya daure kama fi haƙƙi Yusuf alaihi salam kama kala fi haƙƙi Yusuf alaihi salam kamar da Allah ta'ala ya faɗa a sha'anin Yusuf alaihi salam فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين هكذا مكا كبتر دا يوسف عليه السلام دا جماكرتين ماتر عزيز مصر حرما دي دا سورا ماتا دا سوكا اني واتو اكا سوكا تارو يبتو غبانسو دا سوكا كيني اكانسا دا كرشيسو ما سوكا سونا ماسا تاين كانسو دا سورا ابو وائرن وانو Allah ta'ala sai ya tsare shi yace kazalika kamar haka muku kubutar da shi domin mu juyar da mummuna abu a barin sa da kuma kazamin aiki shine alfashin zina innahu min ibadina almukhlasin dalle yana cikin bayin mu waɗanda aka kubutar da su daga mummuna abu qala ibn abbas fi qawlihi ta'ala Allah ibn abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa yana kokarin fassara fadin Allah ta'ala wa alamu anna la yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi ku sani cewa Allah yana shiga tsakanin bawa da zuciyarsa mutum ba zai iya cewa dahir tabbas yana da sulta akan zuciyarsa sai yadda yake da ita ba a'a ku sani cewa Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa yace kala yace hulu bainal mu'mini wa bainal ma'siya yana shiga tsakanin mu'mini da kuma aikata sabo Allah ya tajruhu ila an-nar aikin sabon da zai kai shi zuwa wuta Allah ka kare mu daga irin wannan mugun aiki ne zai bijiro wanda in mutun yayi shi zai fada wa wuta kamar misali mutun ya kisan kai Allah ka kiyaye mu to sai Allah ya tsare wato misali in mutum yake kisan kai aka ga mutum ya shiga hadari babba ko kuma yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima to kaga wannan hadarin wani abu ya taso amma wasu su fada cikin masifar amma shi Allah sai ya tsare shi to wannan babbar kariya ce da Allah zai yi wa mutum daga farkon rayuwar mutum har karshe mutum bai da ranar da ya sa'a kamar wannan misali bayan dai imanin da Allah ya bashi to ba baiwa kamar irin wannan a ce an kare mutum ya fada cikin wannan ba ko kuma wani abu na kamar dama ta aukawa cikin alfashin zina ta bijiro misali to Allah sai ya hana mutum ya juyar da wannan sha'awar mutum ya fifita tsoron Allah ya guji fushin Allah to kaga sai da taimakon Allah shi yasa ma wanda yayi wannan irin abin da Yusuf alaihi salam yayi ko abin da yazo a hadisin nan na Abu Huraira na sabatu yuzillu Allah fi zilli yawma la zilla illa zilluhu kaga a cikin mutane bakwai din akwai wanda mace mai kyau da daraja da martaba ta kira shi a kebe zuwa ga bukatar ta alfasha kuma ya fifita tsoron Allah to kaga wannan duka hailula ce wato shiga tsakani ne zuciyan ba haka ba ba mai ganin sa ka gani to saboda haka kuma abu ne da ran sai yake to amma sai Allah ya fifita ya sa ya fifita yardar Allah ya guji fushin Allah sai ya kiyaye to ba wannan kadai ba abuwa da yawa haka dukiya ce ga ta nan ga wutacciya za ta iya samuwa misali amma ta hanyar fushin Allah to sai ya hakuri da talauci ya hakuri da dan kadan inda Allah ya bashi yayi dangana ya dangana da halali to duk wannan abubuwan Allah ne yake taimakon bawa ya sa masa shamaki in ba haka ba in mutum sai zuciyarsa ta kwatsa cikin abin to ya shiga fitin masifa babba kenan Allah ka kiyaye to shi manasa Allah zai shiga tsakanin mu'mini da kuma aikin sabo wanda zai iya jansuwa wuta Hasan al-Basri wa zakara ahlal ma'asi daidai san da zai faɗi wannan magana to yana magana ne akan masu sabon Allah fasikai fajirai mazinata ne azzalumai da makamantansu masu sabon Allah ko masu shantakewa ba sa kula da ibada ai ta kiran sallah yana kwance yana ta bacci shi ga mai jin dadi akwai su aiko suna ne hayya ala salati hayya ala as-salatu khairu minna kawai sai ta baccin sa sai san da ya gada ya sallar ko lokaci bayan lokaci ya kure kuma a lokacin ne ba a jami'i ba kima mai sabon Allah ne yace hanu alaihi sun wulakanta a wajen Allah ne fa asahu shi yasa suka saba masa wato ba su ba zama masu daraja ba sai Allah ya yi biris da mutum sai Allah subhanahu wataala ya yi biris da mutum bai bashi kulawa ba bai damu da shi ba sai ya bashi yaje ya ta shirme ya ta sabon Allah karshe waye ba yana jikkata kansa ba karshe illa ta kansa zai ko ba haka ba ai wanda ya samu dama yake ganin kamar ya samu dama ya ta sabon Allah ya ta abin da ya ga dama zalunci da sauransu ina ganin kamar jin dadi yake yi ya samu damar da wasu ba su samu ba mai yiwuwa ma sai ya yi kokari da karfinsa ya ture wasu ko wani yawa ya mai ya ce ya kauda wani ashe wanda aka kawo din ma taimakonsa aka shi kuma da ya ture wannan ya zo ya maye da sabon Allah ko zalunci shi kuma ya cuci kansa ne dan bai sani bane ba to yace duk wanda ka gani mutanen da ka gani sun zake da sabon Allah to sun wulakanta ne a wurin Allah ba su da kima ne fa asau shine ya kyale suke ta sabon Allah maimakon inda suna da matsayi sai ya shiga tsakanin zakatansu da anin sabon sai ya shiga tsakanin wannan kaga sun huta yanzu wanda ya samu damar ta zalunci ranar alkiyama mai karshen sa ba dai abin nan tabi'a wato nauye ne mutane su ta biyo shi ba kaga kuma ba wanda zai yafe masa dole sai dai an ɗebi ladansu an biya su ko kuma in bai da ladan ko ladan nasa ya kare ɗebo zunubansu a lafta masa akan nasa kaga mummunan abu ne kaga wanda aka masa gata aka hana shi wannan damar yawa kuma in ta bijiro aka juyar da zuciyarsa ya gwammace ya hakura kaga shine aka so shi ne dan gata ko yawa wannan shine fikira ta masu imani walau azu alaihi la asamahu amma da suna da daraja da kima a gurinsa to da ya kare su saboda haka yan gata yan lele a wurin Allah mutane masu kima da daraja wanda aka damu da su a wurin Allah su ne masu tsoron Allah masu kiyaye sabo suna ibada ko da yaushe suna ta kokari suna ta gudun zunubi suna ta toba to wayannan da su ne wayanda a wannan yar karamar rayuwar za su tattali alheirin da za su tsira har abada amma wadancan su ne wanda a wannan yar gajeriyar rayuwa tsokakkiyar rayuwar da komai na ta tsokakke ne kuma na wucin gadi amma suke kokarin su jefa kansu cikin mummunan bala'i wani ma ya rasa imanin gaba ɗaya da goma auta ko kuma ya samu munan hisabi da azaba wanda ba san iyakar ta ba kafin ya kufce Allah ka kiyaye mu in akwai bibiyar nasohin shari'a to mutum zai iya fahimta haka man ba haka ba in mutum kallon abubuwa na duniya kawai yake yi ba zai gane wannan eh kullun sai shedanin boye da na bayyane ma sai zunga sai yana mutum cewa wanda ya samu damar kwankwadar jin dadi da abubuwansa na sabo kuma shi shantakewa shi abin da ya ga dama shi ne wato wanda Allah yake san sa wato yake sa ya samu dama ko famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama kuma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana kalla sai ba haka bane wa ba wai kawai dan an baka jin dadi da more rayuwa shine ana son ka ba ko kuma dan an takaita maka wannan shine ba a son ka ba a'a wace irin rayuwa kake yi me aka baka shine kawai an baka dukiya an baka dama kuma ka zama mai bin Allah to alheri ne amma in ya zama abinda ka samu na sabon Allah ne wannan fitina ce wannan abu ne da tarihi tun daga farkon yan adam har zuwa yau kuma har ƙarshe haka abin yake waɗanda suka fi shiga halaka ai sune waɗanda suka samu iko fir'aunoni da makamantansu a zalumai a mulki ko a dukiya ai damar da suka samu ta jawo musu ko yawa kenan da samun dama a sabi Allah ko a bijirewa biyayya ga Allah wannan ba shine gata ba yawa a kare mutum daga aukawa cikin sabo Allah taimake mu وقال ابن مسعود ابن مسعود ياتي ابو لعبد مسعود babban faqihi cikin sahabbai innal abda la yahummu bil amri min at tijarati wal imara hatta yassara lahu fa yanzuru Allahu ilayhi fa yaqulu lil malaikati isrifuhu anhu ابو لعبد مسعود yace lalle bawa zai himmatu zai nufin wani al'amari na kasuwanci ko na sarauta har sai gashi abin kaman zai tabbata ya sawwaka gare shi sai Allah ta'ala ya dube shi da yana rahama sai ya ce wa mala'iku isrifu anhu kai ku kautar da shi daga wannan wannan mukamin da yake nema ya kusa ya damka wannan harkar ta kasuwanci ya kusa ta kankama sai a juyar da shi fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nara sai Allah ya ce mala'ikun domin lalle in na sauka masa shi to zan shigar da shi wuta a dalilin wannan na san zuciyarsa ba zai kiyaye ba sai yayi abin da zai sa in shigar da shi wuta saboda haka kun ba na san in shigar da shi wutar saboda haka sai a fasa sai zai shan haushi fa yasrifuhu Allahu an sai juyar Allah ya juyar da shi a barin abin fa yazallu ya tadayyaru ya kula sai ya ta zama yana ta wato tamfawa yana kushewa yana cewa ba abin da ya hana shi samun sa'ar wannan ko cikar wannan abun sabaqani fulan wani ya riga yini dahani fulan wani ya mun makirci ne saura qiris in dafa mata muqamin saura qiris in samu dukiyan saura qiris amma wani kurin yazo ya mun kancil yaman kaza yaman kafar angulu yaman zagon kasa ashe ba haka bane imma wani aka tunkudo yama zagon kasa shi gata yama dan bai san dan baka sani bane shi da yazo ya buge ka ya dauke misali to shi ya dauke fitinar kai baka sani bane amma huwa illa fadlullah azza wa jalla ba wani abane kuma wannan yasa ya rasa sai fara Allah azza wa jalla shi yasa mu'mini yawa duk abin da zai nema duk abin da ya kai kawai ya nemi sabin Allah in akwai alkhairi Allah ya sa ya samu in kuma yaga an juyar da shi kawai yayi hakuri amma yaje ta takaici ya neman kashe kansa da damuwa da takaici shi yana ganin kaman wata aljanna duniya rasa to in ya samu din ma kwana nawa ne ya san ma abin da zai same shi a ciki saboda haka in alkhairi ne Allah ya sa ya samu kuma Allah ya taimake shi akan ya samu alherin da ke cike kauce ma sharri in ba haka ba kuma in wani ya Allah ya sa wani ne ya samu shikenan shi ma ayi rabansa zai samu ko yawa kan mutum ne ya fitinu akan misali sha'anin aure ko misali to in bai samu ba ya hakuri bai san abin da aka wutar masa ba ta yi anan matar fitina ce gare shi yawa to saboda haka dai mutum ya barwa Allah abinsa wanda ya samu yaqini da tawakkali mai ƙarfi da hakuri yawa tare da fahimtar addini da imani mai ƙarfi shine kawai zai fahimta wannan abubuwa musamman rayuwar mu ta yau din nan rayuwar yanzu zamanin da guyanil madda zamanin da abun duniya shine komai da komai to galibi wannan ba abun fahimta bane ba wai ga waɗanda suka shagala da ayyukan sabo ba har masu addini su ma ake magana dama wanda bai saka addinin a gaba ya himmatu da shi ba dama kar ka mai tunanin wani kar ma ka kawo masa wani yazo in gyaransa ma kake so kar ka faro masa daga irin wannan ka samu mutum a cikin fasadi dumo ka ce za ka kawo masa wannan ma'anon ai ba zai ma gane ka na sai ka dawo da shi tukunna ya kama sallah sosai ya kama ibada in zuciyar tasa ta dan farko yawa ta tofo yawa irin kamar yanda tsiro ko bishiya ko reshe da aka sassake aka aske yayi tofo ya kai ga wani matakin to sai kuma a yi tsammanin wani abu ko ba haka bane amma ba haka ba ka ga yadda muke turereniya yadda muke wa junanmu hasada da zagin juna da abubuwa iri mun ka zaman lafiya hatta a harkokin addinin mu masallaci wannan hidimar masallaci sai ka ga mutane sun zo suna tata da jijiyar wuya a juna saboda dan wani barbashin me ake ma samu a masallaci na nan haka dai ban san wani wurin ba aka tafi can inda duniya ta yake da faɗi amma to amma sai ka dan wani abin sai ya zama fitina ko a wata kungiya haka ko wani sababi da aka san to kaga in ya zama mai addini ma ana masa tsoron irin wannan muke tsammani wanda ba shi ba abu ne da ke buƙatar sai akwai abin da zai taimaka ai sai zuciya mai ƙwari ko ba haka ba ƙwarin ko baya samuwa sai da ƙarfin aƙida da imani ko ba haka ba sai da ibada mai tasiri falilla da nafila yawa hadisin mu can hadisin Bukhari ko idan ka kula da falilla ka dage da nafila to kuntu sam ahul ladhi yasma'u bihi to wannan in Allah ya sa maka taimako a wannan shine kawai zaka iya irin wannan sha'awa ta ban sha'awa mai halakarwa ta bijiro maka ka iya danne ta sai in kana da irin wannan zuciyar ko ba haka ba sai in Allah ya sa maka wannan taimako to haka shubha ta zo maka ka rarrabe cewa wannan shubha ce ba hujja bane dalili bane wannan shubha ne sai ka dauki ka iya rike gaskiya koda mafi yawan mutane a shubha suke ba za ka biye mutane dan kawai kai muwafaka da su kai abin nan su yarda da kai ba ko ka more zamantakewa ka da su ba ka bi shubhohin duk irin wannan abu ba za su yi ba sai in addini yayi tasiri sosai kuma shine dai ma'anar ka kiyaye Allah sosai sai Allah ya kiyaye ka Allah ya taimake mu wa kharajahu Tabarani Imam Abul Qasim Tabarani ya rawaito wannan magana min hadisi Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Anas daga Annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake cewa yaqulu Allahu azza wa jalla alami girma da buwaya yana cewa inna min ibadi lalle daga cikin bayina akwai man la ilahu imanahu illa al-faqr ya subhana akwai wanda wato ba abin da zai gyara imaninsa sai talauci ba abin da zai gyara imaninsa sai talauci wannan tabbatacce ne ko da ba je ƙarshen hadisin ba hadisin da aifi ne amma ma'anarsa yunazzilu bikrin ma yasha'u ko biqadari ma yasha'u yawa saboda haka wannan kaga tabbas ne wannan haka yake yanzu mafi yawa al'ummomin da suka gare wa Allah ba wadata bace yanzu misali larabawan gabas da tsakiya me yasa suka zama yanda suka zama yanzu kafin Allah ya buɗa musu abinda suka samu na arzikin man fetur dalilin wannan su yi hulɗoɗi da turawa har su mamaye su sosai su kimsa musu falsafofinsu na ɓata da ta'allaka da duniya sosai su dinga kawo musu ƙyale-ƙyalen abin duniya na alatu na albazaranci saboda kuɗin da suke da shi har su mai da ƙasashensu biranensu kasuwannin baje koli na abubuwansu na shagala duk me ya jawo ba wadatar ba ce ka gani a gina gidaje masu tsada masu ƙayatarwa a cika su da alatu a ɗebo mutane ba sa yin komai sai hu ayyukansu duka ɗawainiya sai dai waɗansu ne khuddam a ɗebo a Bangladesh a ɗebo a India a ɗebo a ina ne a Najeriya in mutum namiji ko mace daga nan ya samu zai je Saudiya ya zama ta kari ko za ta je wai za a samu abin duniya a je a yi ta bauta wai gida ma ana wanke gida ma kaji a je su yi ta wanke gidaje a yi ta abubuwa irin wani to mutane irin wannan ina za su yi abin kirki to samun buɗe abin duniya shi ya zama su fitina a ke sa wani hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallahi mal faqru akhsha alaykum ba talauci nake ji muku tsoron sa ba a lokacin talauci ake fama da shi ko ba ma duniyar ma gaba ɗaya ba ta samu kimiyya da fasaha ba balle na a samu ci gaba irin wannan na yanzu dukiyar ba ta samu ba to amma yace wa innama afsha alaikum an yuftaha alaikum wa duniya ana jin tsoro abu da muku al'amuran duniya e fatana ka so fiha e kama fita alaman kana kabilu kamar da aka bude ta akan wanda suka gabace adawa da samu dawa da wa'ansu da dama fir'aunoni dukiyar ce ta sadaka wutar da su aiko to abin da nake jin tsoro a ba ku ita yawa kamar da aka ba su fatanafasu fiha kamata tanafasu fiha yawa ku zo kuna gasa akan ta kamar da su ma can suka yi ta gasa akan ta fatuhulikakum kama alakatum sai ta halakar da kamar da ta halakar da su to kaga kusan ko ina fitinar duniya abin duniya ne da zarar abin duniya ya zo ya yawaita to sai gasa sai kokarin samun sa sai ya zo to shi yasa e lokacin da mutane suke da karancin abin duniya to istiqama tafi ibnu rajab mai wannan littafin da muke karantawa a littafin sa iktisamul mala'il ala sharhin wannan hadisi ne shi ma littafin sharhin hadisi ne guda ɗaya amma kuma littafi guda yayi shi a littafin yake cewa an ka lura yake cewa ko sahabbai Allah ya rada su kafin a ce misali an samu bude yawa kafin a ce an samu bude lokacin farko na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ma ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa farkon zamanin Abubakar kaga ba a samu cin kasashe da yawa dukiya ta yawa a hannun mutane ba to an fi samun haɗin kai da sadaukarwa da hakuri da abubuwa da yawa fiye da yadda abin ya kasance bayan an samu bude da yawa an ci kasashe Paris an Iraki misali Misra Sham wurare da dukiya ta yawa a Baitul Mal sai zamanto abubuwan sun fara canzawa duk da addini yana da izza amma ba kamar farkon ba saboda mene shigowar abin duniya da yawaita sa yana rage wato fiskantar ubangiji da yawa to saboda haka dai a takaice yace akwai wanda imaninsa ba zai gyaru ba sai da talauci idan na yalwa tashi to zai wadata za ta bata shi yawa yanzu misali mu duba irin yadda rayuwar mutum gudana abinda Allah yake fushi da shi duka shine mutane suke yi ku duba yanzu bukukuwa da ake yi na aure da sauran hidimomi alubazzaranci tsabaran sa ka duba da yanda mafi yawan rayuwar al'umma take talakawa ko kuma rayuwar hidimomin addini yawa ka bar ta kallon irin masallatai da ake yi kasaitattu yadda abubuwan suke gudana gabaki ɗaya na harkar da'awa harkar ilimi harkar duk da ta shafi wannan yadda abin yake alalace ba kulawa ta kirki ko ba ga bane amma alubazzaranci da ake yi abin ya baci yau dana wani yake gaya mini ya halarci wato daurin aure a wani gida a Kano wani mutum wai an yi akwatuna 45 an cika su da kaya abubuwan gaba ɗaya sun fito daga hankali to ba ma wai mawadata suke da wadatar can ba har talakawan ma masu kumaji waɗanda suke anin da kyar ake yin abubuwan haka ake yi mutum yana talaka kafin yayi aure ko bayan auren ma talakan zai ci gaba da zama sawa'un namijin ko macen amma a daidai auren to sai an yi wata rayuwa ta kasaita tufafin da ba irin su ake sakawa ba yadda uwata ma da kakata ba saba sa zani irin wannan ba amma sai a ce an sayo zani guda daya suka ji an ce maka wannan less din 100 ne ko kaza sai ga gaba daya abin bai kama ba bai ma dace ba amma hakan dai za a zo a tara kayan a haka kuma in ma ana saka wannan ba da adadi irin wannan amma a zo a jibga kayan wanda ba daidai bane haka za a zo a bata kuɗi wani ma har da ba su suka za a yi ta yin wani abubuwan an fasance ne Allah ta'ala ya ce hata abinci da za a ci wakulu washrabu wala tusrif innahu la yuhibbul musrifin a ci da sha kurin a yi sama da abinda ya kamata abinda ba a tanadi mai ci ba sai dai kawai dan kawai buntun an wadata kawai a yi shi har wani ya lalace haramun ne Allah baya son mai yace baya so Allah da kansa yace baya son masu wani wace tsammani a wajen fagen biki Allah bai wajabta wani abu ba sama da ainihin a yarjejeniya a bada sadakin da ya sawwaka to mutane ba a ce an kayyade dole kar ai amma me zai sa abin yazo almubazzaranci to amma ba wani abu ne ya jawo mutane ne suke ganin akwai dukiyoyin a hannun su ko eh saboda haka azo a sadi Allah bayan ma albazar shi kansa albazaranci haramun ne da ake yi to kuma sai an gayyato kuma abubuwa na sabon Allah gida ka ga fentin sa da komai lafiya amma saboda zai aure da yar sa tarun kwana biyar za a yi sai an kashe kuɗi na mamaki an zo an yi fenti an yi komai kuma ina abubuwan ga makotansa ƴan uwansa da abubuwansa na addini duka a yashi wani ma ko an tambaye shi ba zai yi ba amma dai kawai ya burge jama'a to al'umma irin wannan ne amfanin abinda ake wadatar kaga ba wani abu ta ƙara mutane ba sai shiga cikin fitina to ba shiryar da mu yace wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina kuma cikin bayanan akwai wanda ba abinda zai gyara imaninsa sai wadata walau afqartuhu da zan talauta shi la afsadahu zalika to da hakan sai ya bata shi to sai a wadata shi kuma in ana son wadata ta gyara shi to sai a bashi kuma shari'a ai ba ko yaushe ne wadata take zama fitina ba ai madalla ni mal walu salihu lirajuli salih madalla ga dukiya ta gari ga mutun na gari ko ba haka ba kuma abubuwan da muke koka da su din ma galibi a baya galibi abin da ke kawo fasada shine yawa babu tunanin min ainak tasabahu wa fima anfaqahu ko ba haka ba dama ya tambaye ina mutum ya samu abin kuma ina a wata hanya zai bata to duk wanda babu wannan tambaya ta farko to ba za a samu kuma amsar ta biyu ba ko tambaya yawa a ina aka nema yawa aka samu to wanda bai tunanin hanyar da zai samu abin to kai ba zai yi tunanin hanyar da zai bi wajen batarwa ba saboda haka amma in mutum Allah ya nufe shi da wadata mai amfani to sai ya bashi halali kuma sai bashi iko ya sarrafa shi hanyar da ake so wa inna min ibadi man la yasuhu imanahu illa siha yin ibabaina akwai wanda ba abin da zai gyara masa imaninsa sai lafiya walau asamtu da na zan dora masa jinya lafsa da hu zalika to da wannan sai ya bata shi saboda karayarsa da rashin tawakkalinsa da rashin juriyarsa da rakinsa wani ma sai ka ji yana faɗin manganun sabo ko ba haka man an jarrabe shi da jinya wa inna min ibadi man la yasluhu imanahu man la yasluhu imanahu illa sakam a cikin bayina kuma akwai wanda ba abin da zai gyara imaninsa sai rashin lafiya walau ashatu da zan bashi lafiya lafsa da wazalika to da wannan zai bata shi wani in an bashi darariyar lafiya yawa jikinsa gabansa komai nasa hawas dinsa komai nasa lafiya sai fasikanci sai abubuwa na sabon Allah to sai Allah ya soka masa wani in yana nufin sa da alkhairi sai a saka masa wata jinya ya zama da yawan laulayi ya zama da tawaya ta bangaren lafiya kuma sai faman yadda za a managing din jikin dai a tafi a haka ba magana a je a yi sakarci ba ko to yana samun kafara ta nan kuma an danƙofe shi ba damar zuwa a je a yi badala a yi tafi har ƴan kwanakin nasa da hakan su ƙari da haka sai ya je can sai ya gwammace a gata aka masa to duka hikima ce ta Ubangiji ai yanzu da yawa ka duba misali yadda rayuwar matasa ta take lalacewa misali lafiyar tasu ba su amfani da ita gali sun ba karatu ba komai na ibada gali wasanni kawai wasan bal wasan waye lokacin da ya kamata a zauna a huta ba abin da ake yi a lokacin da ya kamata a zauna a yi wani abu mai amfani kuma sai waɗannan abubuwan da aka jarrabe mu da su wayoyi da abubuwan da ke cikinsu to kaga duka wannan sai kaga lafiya ce ga ta ni'ima ce amma ba amfani mamore ta hanyar da ta kamata dama ai kamar da Abul Hasan Shazili yake cewa ko yambagi lil mu'min alla yura illa muhassilan hasanatan lima'adihi aw dirhaman lima'ashi to ba haka ba haka ma da kar a samu mu'mini a ganshi sai dayan biyu ko dai muhassilan hasanatan lima'adihi yana kokarin tabbatar da wani kikkiawan abu da makomarsa lahira aw dirhaman lima'ashi ko kuma neman dirhami domin neman kuɗi neman halali domin rayuwarsa ne shi musulunci bai ce a tsaya a nema da kikkiawan niyya kuma a nemi halali da kikkiawar manufa za a abin kirki amma mutum ka ganshi babu aikin alkhairi babu kuma neman halali rayuwa ta tafi a wasa to kaga ba a mori lafiya ba ko ba haka ba ne shi yasa muna da dimbin jama'a kuma da yawa ana kukan rashin aikin yi to lokaci har da rashin tsari ma ko ba haka ba har da rashin tsari ma sai ga mutun yana da ƴaƴa da yawa biyu ko uku ko hudu ko biyar misali a kauye ma ko ina ne ma amma gonarsa ba za su iya shi da su inda za a je ayi aikin ba su kuɗi da to misali inda za a je su tsaya su yi aiki su kula za su iya gyara gonar ko ba haka ma amma ba za su yi ba suna kwance akwai wanda tijo dan taba gani akan hanya talakan ya tsufa zai kai akalla shekara 70 da wani 40 da na gurgurje shi misali amane na amma yana magana cewa zai je wani kauye can nesa wage waya ya bada aiki za a masa yace amma ga samari babban da a zaure ya wuce su suna bacci kaga ni su ba za je gonar ba yawa ma ba za je masa kuma dan samu dan hatsin da aka dan kalato da su za a ci to irin al'umma irin wannan me lafiya ta kara musu kawai su shi a bacci in san tashi sun watsake kuma su je filin ba su yi wasa ko su je daba su yi ta musataiya akan abin da kuma amfani wannan Allah ka shirye da mu wa inna min ibadi man yalubu baba min al-ibada daga cikin bayina akwai wanda zai nemi wani babi na ibada yace yana son ya zama wani abu ibada fa akufuhu anhu sai in kame shi a barin wannan yace yana so ya zama mahaddacin alqur'ani yana so ya zama gani a hadda alqur'ani sai in hane shi sai in dakira da kwalwar tasa yayi tai amma ko yayi haddar ma sai dai sama sama amma ba zai zama gani ba dan me lika la yadkuluhu al'ujbu domin kada wajijin kai ya shige shi ko ba dan mutane da yawa an san gwanance ko ai ba su iya hakuri ba sai jiji da kai wani ma sai ka ga ya dinga saka in ba a ce da shi gwani ba ma ba zai ji dadi ba ka gani to kaga a fitina ta auku to ba a bari ya gwanance ba ma to ba an huta ba to hikimar Allah ne shi yana jin ina ma da shi ne kaman wani to amma la'alla wani shi Allah ya san zai iya kiyayewa kuma amma bai kiyaye ba shi abinda aka nufin shi daban shi kuma sai aka hana shi to ya hakura da haka ya tafi kaga to duk akwai hikimar ubangiji a ciki inni udabbiru ibadi bi ilmi bima fi qulubihim yace ina gudanar da bayina daidai sanin da nake da shi game da abin da ke cikin zukatan su to wa inni alimul khabir ni masani ne kuma wanda ya san sirrin komai to wannan babu shakka wato ma'anar hadisin duk da wasu da a fashi duk da ma wasu sun ce hadisi ne hasan amma ma'anarsa dai tana da kyau gaya saboda haka a kowane abu yawa ka kalli abin da farko da mahanga ta musulunci ko ba haka ba yawa kuma ka sani duk wani alkhairi yana zama alkhairi ne idan yana tare da imani tare da istiqama tare da kiyaye dokokin Allah yawa kuma akwai niyya ta gari daga al'amura na addini ne da ibada ko kuma abin da ya shafi harkar duniya ne amma da zarar an rasa alakanta al'amura da imani alakanta su da bin Allah da neman yardarsa da tana cewa Allah yana nan kuma ranar lahira ranar hisabi na nan to sai kaga an rasa alkhairi dangane da wannan abu kuma da wannan ne wannan rayuwar tamu ta yanzu tarbiyyar da turawa suka yi wa duniyar musulmi shekaru da yawa baya kafin su tafi su bar wakilansu a ainihin auren wannan din ne yawa dan shi dama musulunci tunda Allah ya sauko da addinin musulunci ta hanyar manzanni ai dama tsarin kenan imani ibada halaye da mu'amala yawa in suka yi tasiri to komai sai su tafi da shi akan wannan tsarin zai zama kasuwanci mutum mulkinsa siyasarsa dukiyarsa iyalansa duk abin da zai yi kuma yana tuna cewa Allah yana nan kuma shi bawan Allah ne kuma akwai ran da zai tsaya gaban Allah a masa hisabi to in waɗannan abubuwan suna nan tare da shi to zai yaye nisa nisan da zai dan masa fitina da hadari to amma da aka cire wa mutane wannan sai aka ce a rayuwarka ta addini daban wannan tsakaninka da Allah ne in ka je masallaci kai ko kuma an ka taje in sallah kai amma harkokinka na duniya harkar dukiya harkar mulki siyasa harkar zamantakewar jama'a komai za a yi to su ka mutane su yi su gurgurdan abin da suke ganin zai fishe su kai ka ce tsarin Allah ba shine tsarin da yake dacewa fitar da mutane ya biya bukatunsu ba Allah ai shi ya san bayin sa ko ba haka ba, ya san abin da ya dace da su. Yawa shari'a da yi daidai ne, kaman kai misali wa mutum riga ne, in zaka dinka ai daidai fadi da tsawo da bukatar jikin sa za a yi ko, to haka Allah shi ya san jikin mu, ya san komai namu, sai ya tsara mana shari'a daidai da jikunan mu da rayuwar mu ko ba haka ba. To in aka zo aka ce mana a'a ai riga daban, jikin kuma daban, wanda yayi wannan daban, wanda zai wancan daban, ma'ana to kaga abin ba zai tafi daidai ba. To shi yasa sai kaga abin da muke fama da shi, musulmi gashi musulmi, uwa da uba kakanni ba a san tun yaushe mutum musulmi ne tun kalleta, amma musuluncin bai da kima cikakkiya a rayuwarsa. Yawa yana musulmi ne, in ka ganshi yana sallah, sallah ma wani ba kula da ita yake sosai ba, amma hidimominsa gaba ɗaya in ya tashi kawai abinda zuciyarsa ta masa shifta, kawai abin da yake ne, ko kuma abin da ya yi, ko kuma wata falsafa da ya karanta ta waɗansu mutane da ba musulmi ba, ita zai ɗabbaka shi tunaninsa ta tattalin arziki, tunani irin na ‘yan jari hujja ko ‘yan kaza, tunaninsa game da zamantakewar iyali ko kuma hulɗar maza da mata da sauransu, shi ne ra’ayin waɗansu mutane ba tsarin musulunci ba. In ya zo sarrafa kuɗi da jin daɗi da sauransu irin yayin da ake yi a duniya, ko abin da ya gano a waɗansu ƙasashe, ko yayin da ake yi a inda yake, gasar da ake yi, wani ya yi kaza, bari ni sai na yi kamar su, ko sai na fi shi, ba tunanin Allah ya zai yarda da wannan ko ba zai yarda ba. To kaga sai ya zama an raba imani kenan da shari'a da rayuwa, wanda kuma shi ne haɗarin da ake ciki, wanda alhamdulillah dai yanzu da tasirin da'awa da abubuwa da ake yi ana samun sauƙi. Komo nan duk da yadda abin yake, ya kwatanta to akwai sassauci in an kwatanta da yadda abin yayi nisa a waɗansu ƙasashe. To don haka wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ƙara komawa zuwa ga asali. Yawwa mu koma wa asali, ya fasilla ya fuska, ka kiyayi addinin Allah da shari'arsa, Allah sai ya tsare ka. Abu ne wanda yake buƙatar kulawa kullum, daga sanda za ka farka daga barcinka, to dawo kan tafarkin Allah, ka yi zikirin da ya dace, ka yi duk abin da ya dace, kuma ka yi tunanin wannan ɗin ya raka kai, ka yi tafi da jabi da shi har ka sake dawowa, ka kwanta. Yawwa ka roƙi Allah ya ainihin karɓi ranka akan imani, in ka mutu da haka, in kuma ka tashi ya tsare ka, ka yi ta tafi da haka. To in Allah ya taimaki mutum sai ya ga ya kyakkyawar aƙiba. Allah ka datar da mu, Allah ka yi mana afuwa. Allah sai mu tsaya a nan, sai darasin gaba insha Allah. Allah ya mana afuwa.